Masu wada tsakin da sun yi wannan kira ne yayin wani taron bita da ya gudana a birnin tarayya Abuja na hadin gwiwa tsakanin hukumar kidayar al'umma ta Najeriya wato NPC babban bankin duniya da kuma ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ga yan jaridu domin neman su ci gaba da bada gudunmuwar su musamman a wajen yin rahotannin farkar da gwamnati a duk matakai kan nauyin da ya rataya a wuyan su da ma wayar da kan al'umma da su tashi tsaye su rika bibiyan al'amuran gwamnati don kawo ci gaban da ake nema a kasar yayin taron dai an bada muhimmanci ga tunatar da gwamnati akan gibin da ake samu a kasafin kuɗi ga bangarorin ilimi, kiwon lafiya da ma inganta sana'o'in al'umma a kasar domin samun sauyi a yanayin matsin da ake ciki da kuma rage ko kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi kasar ciki har da na tsaro. Tsohon dan majalisar da ya wakilci mazabar makarfi kudan na jihar Kaduna a tarayyar Najeriya Honorable Muhammad Usman kuma ɗaya daga cikin mambobin tawagar da suka shirya taron ya ce
budget na 2021 abubuwan da aka ware misali kanshi family planner har yanzu 1.2 billion wanda ba a sake shi ba muna August kuma muna magana ne na kasafin kuɗi na wannan shekarar 2022 na wancan shekarar da ta wuce ba a ma saki ba so in aka ci gaba a haka saboda Allah zai yi wuya a samu nasarar manufar da ake so a samu kun ga ya zama wajibi a kira ga gwamnati musamman ma'aikatan kuɗi official accountant general a release wannan kuɗi kuma kamar yadda muka yi bayani nan ba da dade ba za a tura budget zuwa majalisa ya zama wajibi majalisa ta ba ilimi kiwon lafiya da inganta sana'o'i na jama'a fifiko a kasafin kuɗi na shekarar 2023 kenan wanda kamar yadda nace shi ake shiri dan da za a yi gabatar kuma yasa muke so musamman masu ruwa da tsaki su kasance sun yi amfani da daman da Allah ya ba su ta kujerun da suke na yin abin da ya kamata don ci gaban al'umman Najeriya.
Honorable Usman ya kuma ƙara da cewa
mu kadai ba za mu iya wayannan ayyukan ba. Dole mu haɗa hannu musamman da 'yan jarida don wayarwa da jama'a kai da kuma kira ga ita kanta gwamnati domin ta yi abubuwan da ya kamata. Muna maganan cewa bayan gwamnatin tarayya akwai gwamnatin jihohi, akwai ƙananan hukumomi. To kowane mataki akwai abin da ya kamata kowane gwamnati ta yi. Kamar yadda muka jaddada kudaden da ake kashewa wanda ake warewa don misali taimakama jama'a kusan ba yi da yawa inda aka ba ware wani kudade ba a sakin wannan ainihin kudade
ko menene mata da ke kan gaba wajen kulawa da iyali ke cewa a gane da samun kulawa a fannin kiwon lafiyar kasar ga bayani
Habiba Isa Balarabe gaskiya asibitin gwamnati to din dai talaka ne lokaci da yaji asibitin gwamnati wallahi dariya je private tunda ko an kama magunguna kyauta ta dubura su ba magunguna ba idan har likita ya rubuta miki magunguna kusan kala bakwai to in kin yi sa'a za ki samu kwaya biyu da kike samu vitamin C da anti malaria ba gaskiya shi dai talaka ba abin da yake bukata a rayuwar nan illa ka bashi ka ba ƴaƴan shi ilimi a kuma taimaka mana da magunguna a asibiti talaka abin da yafi dame shi kenan a rayuwar nan ta yanzu
sunana na Kita Musa ina kiran gwamnati su taimaka saboda asibitocin gwamnati gaskiya muna samu akasi saboda babu abin da ya kamata a dangane amfani da shi a asibiti na ina kiran gwamnati don Allah su tashi ne taimaka kudin da gwamnati ke warewa ka tsara wurin fannin kiwon lafiya ba kowa ce da kudin zuwa asibitin kuɗi ba yanzu
ga abin da ɗaya daga cikin yan jaridu da suka halarci taron bitar da aka shirya don haɗa gwiwa da su ke cewa
Sana Joshua Adams naki da Radio Nigeria ɗan jarida dama shi aikin shi ya samu cewa ya samu ƙarin ilimi akan abubuwan da ke faruwa saboda in kana rubuta labari zaka rubuta akan abin da ka sani ne to wannan kiran da aka kira mu aka kara mana ganewa akan abin da ke tafiya aka sannan kiran da nake ma kasan nan gaba daya shine cewa Nigeria kasan mu ce nan aka haife mu nan muka yi girma kokarin da gwamnati zata muna cewa ta yi tabbatar an shirya dokoki wanda za su taimaka ma matsasa su samu aiki in sun samu aiki za su taimaka ma kansu za su taimaka ma iyalansu za su taimaka ma kasa gaba daya
kusan kullun ɗan Najeriya na kokawa a game da yadda ake tafiyar da bangarorin kiwon lafiya da ma ilimi a kasar inda masu ruwa da tsaki ke ganin cewa dole ne a sauya salo a samu mafita ga gibin da ake samu don kawo ci gaba da ake bukata a waɗannan wurare Dima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya